سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تقص قوة رمضان أولا شكرا تهجر الدبو دا دري حدود ثلاثين دبير ودا تيدي دي دا شدني فوبير يو بير قوة بقوي shekara ta 2014 ta miladiya insha Allah yau zamu tashi aya ta 36 a cikin tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci tambayoyin da aka rubuto da zamu karanta yau na farkon su wannan yace malam mahaifiya ta ce aka yi mata operation a ranar farkon ramadan to sai zamanto cewa likita ya daura ta akan shan magani har na tsawon sati uku tambaya ta shine ciyarwar za ta yi ko kuramuwa za ta yi ko ko an yafe mata nagode Allah ya saka da alkhairi wato ina ganin wani na da wato mutu akwai waɗanda suke tawassu'i matuka da gaske akan abu alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'am miskin wanda suke shan wahalar azumi su yi fidya suna wasa'awa har suna mantawa da nusus da dama da suka zo suna watsar da nusus da dama da suka zo Allah madaukakin sarki yayi hukunci a cikin alqur'ani yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda daga cikin ku ya kasance mara lafiya ko kuma akan halin tafiya sai ya sha azumi to fa iddatun fa alaihi iddatun ramuwa tana kansa min ayamin ukhra daga waɗansu ranaku daban ba na ramadan ba wannan shine hukuncin Allah wanda duk ya sifanci da sifar rashin lafiya ko kuma yake cikin halin tafiya ba a ce masa ya sha azumi ya ciyar ba Allah bai ce masa ya sha azumi ya ciyar ba Allah abinda ya ce masa shine ya rama azumi fa iddatun min ayamin ukhra dan haka duk wanda yake da wannan hukunci wannan shine hukuncin Allah akan sa ba a cewa mutum ba zai iya yin azumi ba zai bar azumi zai bar yin azumi ya bar kuma ramuwa ya koma ya zuwa ga ciyarwa sai rashin lafiyar da ya zamanto ba a kaunar zai samu waraka ko kuma tsoho tukub wanda yake ba zai iya samun ikon yin azumi ba shine zai ciyar dan in ma ka ce ya rama ba zai taba samun damar da zai rama ba wanda sufa ya sanya shi ba zai iya azumi ba yaushe kake tsammanin za a samu maganin tsufa babu magani ga tsufa sai dai abun da ma zai karu dan haka in aka ce a jira sai lokacin da ya samu karfin da zai rama ba zai taba samun wannan karfin ba taklifun ne bima la yufa ka dora masa abun da ba zai iya ba saboda haka wannan shine tafsirin ibnu abbas kuma shine sahih kuma hadisin ka'ab anas ibn malik al-ka'abi da yace Allah ya sauke إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم الله يا سوكي أزمي دقا متفيه دقما ربن دقما واتو ربن صلى متفيه الله يا سوكي مسا أزمي يا سوكي ممشاير وادمي تيكي يا سوكي مسا أزمي متفيه دقا سوكي مسا أزمي أنت بزير هم وابا saboda haka dalilul muqarana da aka hada su biyu ya nuna kan cewa hukuncin su ɗaya ne haka dalika mara lafiya da mai shayarwa da aka sauke mata azumi ba ana nufin an sauke mata azumi da aka ce an sauke mata azumi wannan mujmal ne da aka sauke mata azumi an ce gabaki ɗaya ba za ta yi azumi ba kamar yadda yake na mara an ce mata gabaki ɗaya ba za ta yi azumi ba abinda aka ce kamar yadda aka sauke ma matafiyi azumi su ma an sauke musu da aka sauke ma matafiyi azumi ba an ce zai rama ba da nassin alqur'ani to haka dalika mai ciki da mai shayarwa za su rama wannan shine sahihi a bisa fatuwar malamai da wannan ne Sheikh bin Baz ya fatuwa ya raddi akan waɗanda suke ta masuki da waɗansu riwayoyi da aka ruwaito daga waɗansu sahabbai na kan cewa mace mai shayarwa da mace mai ciki idan suna shan wahalar azumi ba ramuwa za su yi ba ciyarwa kawai za su yi saboda me hukuncin su gaya su ya zamanto hukuncin marasa lafiya da zahirin alqur'ani wannan fatuwa ta sahabbai marjuhiya ce da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wazi akan cewar wanda bai samu damar yin azumi ba saboda rashin lafiya ko raunin jiki sai rama ni daga baya mace mai ciki kware zai iya daukan lokaci domin bayan cikin za ta zo ta shayar kuma shayarwar wata kila ta yi mata wahala amma yanzu yanda mata suke da hanyoyi da suke sauƙaƙa ma kansu wajen shayarwa na hanyar abubuwa da suke taimaka ma yara da ake basu yanda ba za ta galabaita ba me zai hana ta tayi azuminta ba abin da zai hana ta tayi azumi wannan ibada ce wacce tana da mushakka tana da wahala sai idan wahalar ta wuce iyakar karfinta wahalar kowace ibada ta da gurgudan wato wahalar ta idan wahalar ta wuce gurgudanta to shine sai ruksa ta shigo ruksar ta shine ta sha in ta samu dama ta daina shayarwa ko ba ta da ciki sai karama wannan shine hukuncin Allah a bisa zahirin alqur'ani da kuma zahirin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan fatawar da kai na mahaifiyarka da aka rubuta mata magani idan likita zai iya sanya mata shan maganin yanda zai dace da lokacin shan ruwa da lokacin sahur to shikenan sai ce amma idan yace tunda an yi aiki ne tana da sauran rauni dole sai ta rinka shan maganin nan awa 8-8 ko awa 6-6 shikenan sai ta rinka shan maganin nan yayin da ta warke ta ci gaba da azuminta ta gama shan maganin in akwai sauran kwanaki an ce na sati uku ne kaga Ramadan gabaki daya saboda haka tana da sauran shekara gabaki daya bal sauran rayuwarta gabaki daya ta rama azumin sati uku idan ta samu ta rama a cikin shekara duk wata tana yin azumi uku alhamdulillah cikin wata bakwai ta rama idan haka ya gagara a gare ta daya kawai za ta iya yi ta yi daidai gwargwadon ikonta in har wani Ramadan din ya zagayo bata gama ramuwa ba bayan shekara ta wuce ta rama mustahabbi ne yayin da take ramawa in wani Ramadan din yazo ta ciyar tare da ramuwar kowane miskini a bisa fatuwar wadansu daga cikin sahabbai kuma shine mazhabar Malik amma wanda in mata su fanci da cewar bata iya ramawa din bane a cikin shekara saboda tana ganin in ta rama za ta galabaita to in shekara ta wuce sai ta karasa ramuwar ta ba tare da ta ciyar ba tunda tana da uzuri tana da uzuri a cikin shari'a na kan cewar ba sake tai ba dama da aka ce ta ciyar tare da ramuwar ana ganin tayi sake ne yawanci ana wannan hukunci ne ga mace mai haila da ta jinkirin ramuwa har wani Ramadan din yazo bata rama azumin da ta sha cikin Ramadan ba shine ake cewa ta ciyar ta sha ta rama azumi sannan ta ciyar a maimakon kowace rana domin ana ganin tana da wata 11 a cikin shekara da za ta yi ramuwa tayi sake ba tai ba saboda haka fatuwar sahabbai ce ba nassi ne na alqur'ani ba wala nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bal istihsan ne da waɗansu malamai da suka yi riko da wannan fatuwa suka yi kan cewa ta ciyar tare da ramuwar da take yi saboda haka mutane a ibada nauyi ce wannan ibada ta azumi nauyi ce da nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya daura ma al'umma ba a sauke wannan nauyin sai da yaqini kada mutum ya sauke shi bisa shakka kuma a bisa wannan bisa mazhabar jumhurin malamai da suke akai kan cewar ba a tafiya zuwa ga ciyarwa sai ga wanda yake ba zai taba iya azumi ba saboda tsananin rashin lafiya wanda ba a zaunar waraka ko kuma saboda sufa sannan tambaya ta biyu wannan yace menene hukuncin wanda Allah ya hore masa kudin da zai iya samu motar haya ko a daidaita sahu domin matansa su samu damar zuwa masallacin idi sai yace shi ba zai bar matansa su je idi ba tunda ba wajibi bane gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajid Allah wannan hadisi gaskiya ne kuma halartar mata zuwa sallar idi gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da mata su fita su je sallar idi hatta mata waɗanda suke budurwai wanda koyaushe suna kunshi a ɗaki yace su ma su fita ashabul hudur waɗanda suke a koye a cikin ɗaki domin yace wal yashhadul khair wa da'watul muslimin su halarci alkhairi da addu'ar muslimi hatta mace mata masu jinin al'ada da ba sa sallah yace su je amma wal ya'tazilul musalla su ko wato su kaurace ma wajen da ake sallah kada su shiga cikin masallacin idi su shiga cikin sahu su tsaya a gefe maksudi wato nuna cewa wannan rana ce ta idi da ake fita domin wannan ibada saboda haka mutumin da yake da halin matansa su fita su je sallar idi in yayi wannan yana da wannan ladan ya taimaka musu akan akan bautar Allah wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku yi taimako da juna a wajen aikin nagarta ya taimaka musu wajen aikin nagarta inda ya hore ya sauƙaƙe musu mota wanda za su je su yi wannan ibada dan haka in yana da shi da wannan hali yayi kada ya ce shi kishin matansa yake wannan kishin ba shi da muhalli wannan kishin bashi da mahalli a nan wajen domin kishin da zai sanya ka kahana abu umarnin Allah shi kuma asalin kishin ba wata ba wani nassi ne da yazo daga alqur'ani yace kai wannan kishin ba kishin da aka ce kai shine kishin da zai sanya kada ka kyalma takka tai alfasha amma kishin da ya wuce nan cewa baka so mutane su gama takka da sauransu wannan kishi ne na dabi'a da wadansu suke da shi to kada ya sanya ka kahana kada ya sanya ka kahana su bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su kan su je me ya kamata mutun yayi yayin da ake karatu sai mutun ya karanta sai mutun ya rinka jin ba zai kara yin ba zai kara yin laifi ba amma mutun yana fita sai ya ji imani ya ragu maimakon ganin haka sai ya ji imani ya ragu maimakon ganin wato Allah ban gane ba da Allah in da ai rubutun a rinka rubuta yanda zan iya karantawa wata kila yanzu mu irin karatun mu na dani ba irin karatun yan zamani ba da suke tafiya susa saboda haka ai irin wani ai shi dalla dalla wanda zamu iya karantawa ya saki karanta ya saki rubuta wannan yana da kyau musulmi yayi donating blood ga wanda ba musulmi ba ko kuma wanda ba musulmi ba ya bawa musulmi wato mutum ya bada jini ga wanda ba musulmi ba ko ya karbi jinin wanda ba musulmi ba daga wajen musulmi ya karbi jinin wanda ba musulmi ba babu laifi mutum ya bada jininsa ga wani mutum dan uwansa Allah madaukakin sarki ya ce wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wanda duk ya rayar da rai kamar ya rayar da al'umma ne baki daya kaga rai yace itladi bai kayyade da ce rai musulmi ba أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وندي كشي ري بعد حق يا كشي والنر يا كشي ونري با وكما يا كشي متانين باكي ديا وندي رايد والنر كما يا رايد متانين باكي ديا بايد جيني سببيني وتحيني شي ترايد ري سبب حكا الله يأتي وندي رايد ري كما يا رايد متانين باكي ديا دم حكا أي كيني wanda yake na insani wanda zahirin alqur'ani yayi shaida ga kansa saboda haka babu laifi kuma haka zalika babu laifi ya karbi jini daga wajen wanda ba musulmi ba domin shi ma dan arayar da shi ne wannan jinin ba shine yake da imanin ba shine yake da kafircin ba yake tafiya zai shigar da kafircin cikin jikinsa kamar yanda nasa jinin na musulmi ba shine yake da imanin da zai kai imani zuwa jikinsa ba shi imani da kafirci wata sifa ce ma'anawiya dake cikin zuci ba a cikin jinin take ba amma babu shakka jini yana haskaka da hasken imani shi yasa daga cikin ayyu addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wadani nuran wa mukhi nura wa asabi nura a cikin addu'a da yake in zai fita sallar asuba daga masallaci bayan yayi raka'a bayan yayi raka'atayil fajr yana cewa allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura وأن يمين ومن فوق نورا ومن تحت نورا واجعل على لساني نورا ودمي نورا ولحمي نورا وبدني نورا إذوات رشان الدوار حديث ابن عباس أجل صحيح مسلم سو راك جن مؤمني يا إن ديكي وانا الدوار كاقا الله من الله صلى الله عليه وسلم يأتي يحسك كاشي يسن يحسك أجل صح وانا شيني كوي بمبنشي تكان جن مؤمني دا جن كافري da kan cewa shi ba mu'minin mai wannan addu'ar zai samu wannan hasken saboda kan aka zuba maka na in aka zuba musulmi jini wanda yake ba mai wannan addu'ar ba shi ya ci gaba da wannan addu'ar gabaki ɗaya jinin zai haskaka ya mace za ta yi sallah da ake bayyana karatu kamar sallar magariba shin za ta bayyana ne ko za ta asurta dan dai da yawan su suna asurtawa ne asali wajen sallar mace tayi sallah kamar yanda namiji yake yin sallah kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace sallu kama ra'aytumuni usalli wannan amni ya gane mata da maza kuma dan haka Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Ummu Darda a cikin kitabun sala yace wa kanat tusalli kar rijal aw kama yusalli ar-rijal yace wa kanat faqiha ta kasance tana sallah kamar yanda maza suke sallah kuma faqihiya ce masana addini ce tabi'iyya ce Ummu Darda الصغرى ماتر أبو الدردة تابعية wa kanat faqiha ta shahara da sanin fiqh yace tana sallah kamar yanda maza suke sallah saboda ka asali mace zace sallah kamar yanda maza suke sallah wanda yake sallar su kuma kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ne ya bayyana a sallar magriba da sallar isha da sallar asuba ya asulta a sauran salloli da raka'a biyun karshe na isha da raka'ar karshe ta magriba saboda ka ita ma haka zace sallah sai dai malamai sun yi istithna'i da duba ya zuwa ga al-ajillal amma na shari'a dalilai gabaki daya na shari'a cewa idan mace tana sallah a wajen da suke akwai ajnabi akwai maza waɗanda suke ba muharramanta ba za su ji karatunta to an so ta jiyar da kanta wato tayi aqallal jahar aqallal jahar shine ka jiyar da kanka dan yayin da ka jiyar da kanka kai ma mai sauraro ne ko ka bayyana asirtawa shine ka boye mahatta kanka shine ka asirta har kai kanka baka ji karatun ba ba a zuci ba da harshe amma ba harafi baya fita yanda zaka ji shine al israr amma al jahar bayyanawa shine ka bayyana yanda wani zai ji to aqallan sa shine ka bayyana yanda kai kanka zaka ji to shine sai ce aqallal jahar sai karatun yanda ita ce kadai zata ji na kusa da ita musamman waɗannan waɗanda suke ajnabai ba muharrami ba ba za su ji ba dalili saboda kada su fitinu da dadin muryarta saboda Allah yayi mata suna da dadin murya ga maza don haka namiji idan ya ji muryar mace musamman tana karatu wannan zai sanya shi a ya sha'awar ya ji dadin muryar wanda har wannan zai iya motsa ma wani sha'awa musamman wanda yake mai irin wannan hali ko kuma wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa to don haka sai kada ta zamanto mai wanda za ta sababa fitina ga bayin Allah sai ta asirta to wannan ne ya sanya waɗansu malamai suka yi itlaqi cewa mace za ta rinka asirtawa ne umuman sahihi shine wannan tafsilin za ta asirta inda aka ce asirta ta bayyana inda aka ce ta bayyana amma idan akwai waɗanda ba muharramai ba a kusa da ita bayyanawar ta zamanto takaitacce ya zuwa ga kanta kawai والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
نعم الله جل وعلا يجي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض حقيقة عدد وتني أوجم الله وتقوم شابيوني في كتاب الله أتكين قدر ور الله الكتاب أنا نكون التقدير كتابا مؤجلا تقديري ونديك محدودي وتو أتكين abinda Allah ya hukunta ya kaddara ya tsara a cikin tsarin Allah watanni a wajensa guda 12 ne a cikin takdirin sa a rubuce a wajen sa yawma khalaqas samawati wal ard wannan takdirin na Allah kaddarawar Allah na cewa watanni 12 ne a shekara tun ranar da Allah ya halicci samai da kasa minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni 12 guda 4 hurum masu alfarma ne wato tsararru ne an haramta su an mayar da su masu matsayi da alfarma a wajen Allah zalika dinul qayyim wannan hukunci na sanya watanni su zamanto 12 kuma sanya masu alfarma a cikin su zamanto guda 4 wannan shine addini miƙaƙƙe fala tazlimu fihinna anfusakum dan haka kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni wato waɗannan watanni masu alfarma kada ku saba ma kada ku zalunci kawukanku a ciki da sabo wa qatilul mushrikina kaffatan ku yaki mushrikai gabaki ɗayan su kama yuqatilunakum kaffatan kama yanda suke yakin ku gabaki ɗayan ku wa alamu anna allaha ma'al muttaqin amma kuma ku sani cewa Allah yana tare da mutane masu tsoron Allah wannan ayar ta bayyana hukunci ne na Allah jalla wa ala wanda yana daga cikin hukuncin da waɗanda ba sa da addinin gaskiya yazo da shi kamar yanda ayoyin gaba suka bayyana addinin gaskiya shine addini da aka tsarkake shi daga shirka da danganta ma Allah da sawa'un wa irin wanda yahudu suke ko irin wanda nasara suke to daga cikin abinda addinin gaskiya yazo da shi shine lissafin watanni da sanya waɗansu zamanto masu alfarma da iyakance waɗannan masu alfarma din domin babu wanda yake shari'a sai Allah Allah shine kadai zai ce ma wannan lokaci yana da falala a bashi falala yace wannan lokaci yana da alfarma a bashi alfarma wannan wuri yana da alfarma a bashi alfarma kiyasi baya shigan sa haka zalika istihsanin wani malami baya shigan sa mafarkin wani bawan Allah salihi ko malami ko ma wane ne baya shigan sa mutum baya cewa yayi mafarki an yayi mafarki rana kaza rana ce wadda Allah duk wanda yake aiki a cikin ta yake bashi abu kaza yake bashi abu kaza ba a tabbatar da wannan da mafarki ba a tabbatarwa sai da aya sahihiya sai da aya saukakka daga alqur'ani ko hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah kamar yanda yake cewa shine yake halitta kuma yake zabi to daga cikin abin da Allah ya zaba shine lokuta ya zaba wani lokaci ya fifita shi to daga cikin abin da Allah ya zaba shine a cikin watanni ya zabi watanni masu alfarma ya zabi watan Ramadan to watanni guda 12 ne a wajen Allah kuma watannin nan Allah ya kaddara su da tafiyar wata ba da tafiyar rana ba domin da shine kowa zai iya kirgan wata yanzu ranar yau da ranar jiya ga wanda yake kallo da ido ba yana duba agogo ba tana da bambanci fitar ta tana da bambanci ba ta da bambanci illa wanda yake mai kula bayan kamar wata daya zai ga kan cewa maimakon rana ta fito a can arewa yanzu ta fito ta karkato ba can nesa da arewa take fitowa ba kusa a arewar kusa ce har a hankali yaga ta bayan waɗansu wata hudu din yaga tana fitowa a tsakiya bayan waɗansu wata hudu din wata uku yaga ta tafi kudu bayan waɗansu wata uku yaga ta sake dawowa tsakiya amma shi ma sai bayan lokaci mai tsawo wato lokacin da zaka gane da zaka rinka gane yanayi sanyi an san lokacin sanyi rana tana fitowa ne daga can kudu a lokacin tsananin bazara tana fitowa daga tsakiya lokacin yanzu lokacin damuna tana fitowa daga arewa wannan masu lura suna gani musamman manoma su san inda rana take fitowa to amma wata rana ba za ta iya sanya ka gane sabon wata ya fito ba yanzu ka gane cewa watan January yana fitowa ga ran da watan January yake fitowa in ba kalanda ka duba ba sai dai ka duba kalanda ba za ka iya gani ba daga fitowar rana to amma wata fa kana ganin sa jinjirin wata na fitowa ka san sabon wata ya fito yana cika ka san yanzu wata yayi kwana 14 yana bata ka san cewa wata ya kare ana sauraron sabon wata ya fito shi yasa Allah ta'ala yake huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab shine wanda ya halicci rana mai haske wanda yake mai kyallin haske mai haskakawa ya halicci wata mai haske haske ba mai kalli wanda yake haskakawa ba. Waja'alahu manazila wa qaddarahu manazila, ya iyakance shi, ya kaddara shi manazil, manzila manzila, hawa hawa, ya fito dan kankani yana karuwa, kana gani zaka ce wannan fitowar farici. Sannan rana ta biyu ya dan karu, ta uku ya dan karu, har ya zamanto ya kai tsakiya, ka san ranar bakwai ce, har ya zamanto ya cika ayyamul badr, ka san 13 14 15 ne, sannan ya rinka raguwa ya rinka raguwa. Wayannan sune al manazil, mataki mataki, kowanne mataki. Wa qaddarahu manazila, yace li ta'lamu adada sinina wal hisab, dan kusan adadin shekaru da kuma lissafi. Adadin shekaru ana sanin su da rana, ana sanin su shima da wata, domin idan gabaki daya yanayi guda hudu na shekara yazo ya wuce, wato al-fusulul arba'a, shine a damuna da bazara da sanyi da kuma menene na hudun, da kaka shine bayan damuna, ko da kaka, da kaka ko rani shine kafin damuna, rani sannan damuna sannan kaka sannan sai bazara kai sai sanyi. To shine dai a wani lokaci muna abin da yasa ba ma ganin musa a bambanci, dan muna tsakiyar duniya ne, amma wanda suke arewa da wanda suke kudu suna ganin sa. Shine a turanci da winter da summer, da winter da spring da summer da autumn, guda hudu, wato daga December afwan daga 21 ga watan December zuwa 21 ga watan March, wannan shine winter ko. Sannan daga 21 ga watan March zuwa 21 ga watan June, wannan shine spring. Daga 21 ga watan June zuwa 21 ga watan September, wannan shine summer. Daga 21 ga watan September zuwa 21 ga watan December, wannan shine autumn. Shine autumn. Sama a cikin ai haka ne, ban aka saba. Ban manta da geography ba. To domin waɗannan shine 21 ga watan December, shine lokacin da rana take kaiwa lokacin Tropic of Cancer. Aksa inda za ta kai lokacin take kaiwa Tropic of Cancer. Lokacin ne mutanen da suke arewa rana suke tsawo a wajensu, hatta irin waɗanda suke yanzu kamar a yanzu a Ingila ana yin alfijir karfe 2:30, alfijir yake fitowa, ba a shan ruwa sai karfe 9:30 na dare, sallar isha ba ta yi sai karfe 10:11. Saboda haka kaga aka taro aka yi ashan, ana yin ashan an gama karfe 12:30, kaga ina za a tafi gida, domin karfe 2:30 za a yi sallar asuba, sai a zauna kawai ai sahur ai sallah asuba. Irin mutanen ma da suke a can nesa da haka, irin Denmark, su sun ce suna sadar da tarawi din su ce ma da sallar asuba, dan suna gama tarawi ba zai fi minti 15 ba, sai a dan ci dabino da sauransu, sai ikama ai sallah asuba, domin daren gabaki ne bai fi awa biyu ba, rana tana can wajensu a arewa. Haka shi kuma yan Afrika ta kudu da yan Australia, su kuma dare ne yafi yawa, ranar ba ta fi awa biyu ko awa uku ba. To sannan sai ta gangaro ta dawo tsakiyar duniya, ran 21 ga watan March tana daidai kan equator. Sannan sai ta sake tafiya zuwa kudu, ran 21 ga watan June tana Tropic of Capricorn a kudu. To a lokacin nan ƴan kudancin duniya a Afrika ta kudu, irin su Australia, irin su kudancin Brazil, rana za ta yi tsawo a wajensu, akasin na can su kuma dare sai yi tsawo a wajensu. Sai ka ga ba za a yi gari ba zai waye ba sai wajen karfe 9, karfe 4:30 na yamma rana ta faɗi. Saboda haka a yi tsawon dare, domin lokacin rana ta yi can kudu a wajensu, sai dai su rinka hangenta daga nesa. To sannan ta sake dawowa 21 ga watan September, ta sake dawowa tsakiya sai spring ya zo. Sannan 21 ga watan December ta sake komawa arewa, haka wannan cycle din fusulul arba'a. To kaga da idan suka cika gabaki daya, an san cewa shekara ta cika kenan. to wata kuwa yanda ake sanin cewa wata ya cika idan karamin jinjirin wata ya fito har ya bata wani jinjirin watan ya saki fitowa to shine za a san cewa sabon wata ya tsaya to Allah ya kaddara matakan wata shine yadda za ku gane lissafi yadda za ku gane adadin shekaru da lissafi lissafi na wata domin idan kace za na dauke ka aiki duk wata ga abin da zan baka ya za a gane wata bishuhurul qamariya idan an ce ku fitar da zakka fi kulli haul haulan kamilan al haulu idan ka kirga wata 12 da wadda lissafin wata ba da lissafin rana ba dan haka kalandar musulunci ta zama to kalanda ce ta wata to akai watanni a wajen Allah sune watannin kalandar wata wanda suke da jinjirin wata yake fitowa ya kare da jinjirin da faduwar wata da faduwar wata watan farko muharram watan karshe dhulhijja waɗannan watanni sune watanni 12 haka suke randa Allah ya halitta samai da ƙasa wato a bisa takdirin Allah wato kun ga sanin lissafin istilahi ne to amma istilahin da Allah yayi na wanda ya zaba a addininsa kuma ya sanya shi ya dace tun randa ya halicci samai da ƙasa yace wannan shine lissafi a wajensa to wannan shine ya dace kamar yanda yake a shari'ar Allah kuma shine ya dace a tsarin halittar Allah ma dan haka shine kalandar musulmi shine kalandar yahudawa su ma yahudawa haka suke kalandar su sai dai su yahudawa kalandar su ta saba da ta musulmi domin suna canja ta su kara mata shekara bayan shekara 19 bayan kowane wata shekara 2 ko 3 sai su shigar da wani wata yayin da akai wadansu akai shekaru kamar 19 sai ta daidai da kalandar wata da kalandar rana domin kalandar rana kwana nawa ne a cikin shekara kwana 365 ko to kalandar tafiyar wata kuwa kwana 300 ne da 54 bambancin kwana 11 domin watanni 6 su cika watanni 6 su yi nukusan watanni 6 kwana 29 watanni 6 kwana 30 domin wata ba kwana 30 yake yi ba kwana 28 ne da 'yan kadan kwana 29 ne da 'yan kadan da rubu'i saboda haka idan ka tara kwanakin shekara a yanda wata yake fitowa 300 ne da 54 354 su ne kwanakin shekara bambancin shekarar wata shekarar musulunci da shekarar turawa kwana 11 a kowace shekara saboda kaga yayin da akai shekara kamar 30 da 'yan kai kamar 33 zai zamanto kalandar musulunci tsakaninta da kalandar turawa an samu bambancin shekara daya kwana 11 sau 33 zai kai zuwa ga wannan bambancin da har zai zamanto shekara daya to su kalandar yahudawa sai suke mata adjust bayan kowaɗanne shekaru sai su ƙara wani watan to wannan yana daga cikin nau'i na aikin jahiliya shi yasa addinin musulunci bai yarda da shi ba nau'i ne na nasi'u kamar yanda zai zo mu ganshi to Allah madaukakin sarki haka ya tsara halittarsa kowace al'umma suna da tasu kalandar kuma suna amfani da tafiyar rana da wata ne don su tabbatar da tasu amma kalandar musulunci shari'a ce tun daga shi Allah ya ce inna iddatash shuhuri indallahi a wajen Allah kuma yace 12 shahran fi kitabillahi fi taqdirillahi dan haka wani ba zai yi shari'a wani ba zai zo ya canza shari'ar musulunci mai yadda da shi ba shi yasa iraniyawa da suke cewa suna da tasu kalandar ce ta fara da hijira kamar yadda ta musulmi ta fara da hijira kamar yadda ta sahabbai ta fara da hijira to amma sai suke lissafin su da sunayen wata waɗanda suke irin sunayen nasu na al'adarsu na addininsu na gargajiya suka saba shari'a suka fita daga abin da yake shine ijma'in musulmi su ne kalandar nan ta larabci watannin nan guda 12 ita ce ta Allah ita ce wadda ake gane farkon shekarar musulunci bayan an yi aikin hajji to jinjirin wata na farko da ya fito shine muharram shine watan farko kaga da haka in ba haka ba ai ba za a iya gane wanne ne jinjirin watan farko wanne ne na muharram wanne ne ba na muharram ba to yadda ake gane shi idan aka yi aikin hajji jinjirin watan farko da ya fito shine shine watan farko na shari'ar musulunci shi ko aikin haji baya buya to amma jahiliya ta canza wannan addini ni kake kamar yadda zamu gani a ayar da za ta zo to Allah madaukakin sarki ya sanya watanni guda hudu daga cikin watannin nan 12 masu alfarma waɗannan sune bayanin su yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dhulqa'da wa dhulhijja wal muharram mutawaliyatun dhulhijja watan 11 da dhulhijja dhulqa'da watan 11 da dhulhijja watan 12 da muharram wata na daya masu gun juna waɗannan watanni ne masu alfarma wa rajab mudhar baina aljumada wa sha'ban da rajab na kabilan mudhar wanda yake tsakanin jumada da sha'ban saboda rajab din biyu ne akwai rajab din rabi'a rajab na kabilan rabi'a shine ramadan su a wajen su ramadan shine rajab din su amma rajab din da yake a wajen Allah shine mai alfarma shine rajab na kabilan mudhar wanda yake tsakanin jumada thaniya da sha'ban jumada thaniya wata na 6 sha'ban wata na 8 saboda haka wata na 7 shine watan rajab fard shi kadai wata ne mai alfarma hikimar da Allah ya sanya waɗannan watanni masu alfarma shine larabawa al'adarsu ɗaya daga cikin hanyoyin cin abincinsu shine yaƙi su kai yaƙi su ci ganima su yi kwace su kwace dukiyar mutane su kwace ƴaƴansu da matansu su je su sayar da su a kasuwa su samu kuɗi wannan ta haka suke cin abinci hanyar cin abincinsu kenan to sai Allah ya sanya da taqdiri nasa ya sanya waɗannan watanni ne masu alfama da duk larabawa suke girmama su domin su samu ƴancin su tafiya cikin aminci domin su samu ƴancin su tafiya cikin aminci sai aka samu watanni masu alfarma yanda za su taho haji daga Dhulqa'da suna da wata ɗaya da kwana 10 su zo su yi aikin haji bayan an yi aikin haji an gama kwanakin Mina suna da wata ɗaya da kwana wajen kwana goma sha biyar kowa ya koma gida ko ba haka ba to sai watanni guda uku ɗinnan suke tsananta a gare su cewa ai wata uku ba kai hari ba yaƙi ba zuwa ai barazana ai kwace a ci abinci ya za a yi haka to sai su rinka sai shi suka fito da annasi'u sai su ce Muharram ɗinnan mu jinkirta shi ya koma safar ya zamanto safar shine wata mai alfarma mu kaddamar da safar mu jinkirta Muharram domin su samu damar da za su kai hari su yaƙi saboda suna bin wannan dokar kaga wannan takdiri ne na Allah ba Allah suke bi ba Allah suke bauta ma ba suna shirka amma suna kiyaye wannan dokar daga wato da takdiri na Allah mana kamar in aka ce wannan dan Makka ne ko ina sai ya ba wanda zai taba shi shine aw lam yaraw anna jahalna araman amina da takdiri na Allah na kaddara haka Allah ya kaddara wannan ake suke kiyaye wannan dokar to Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan watanni guda hudu masu alfarma shine kuma yake da hukunci shine mai tabbatarwa shine da halitta shine mai hukunci yakhluqu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sifanta Allah to yace wannan shine addini ne kake kiyaye wannan doka Allah yake kada ku zalunci kawo kanku a ciki malaman tafsiri daga cikin su akwai al-Imam Qatada yace wannan ayar tana nuna cewar yin zinubi a cikin watanni masu alfarma domin zamirin na fihinna a bisa sahihi yana komawa zuwa ga waɗannan watanni masu alfarma kada ku zalunci a cikin su ma'ana kada ku saba ma Allah a cikin su da cutar kawukanku ma'anar cutar kawuka shine kayi abinda zaka cuci kanka domin abinda zaka cuci kanka da ketare iyakar Allah ko da shiga cikin haƙƙin wani bawan Allah duk kana ganin kamar ka cuci wani ne in ka shiga haƙƙinsa fil haqiqa ba shi ka cuta ba kanka ka cuta domin wannan zunubin zai tasiri a rayuwarka kamar yadda zai tasiri a gare ka ranar lahira saboda haka duk wanda ya zunubi ya cuci kansa to Allah ya ce kada ku cuci kanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma ma'ana saboda matsayinsu a wajen Allah laifi a cikin su ba kamar laifi ne a cikin sauran watanni ba laifi a cikin dukkan shekarun wata shekarun dukkan watannin shekara haramun ne baya zamantowa babu lokacin da za a ce laifi mai sauki ne amma tsananin laifin yana karuwa a cikin watanni masu alfarma domin Allah ya girmama su dan haka al-Imam Qatada yake cewa laifi a cikin waɗannan watanni masu alfarma ba kamar laifi ne ba a cikin sauransu, kamar yanda laifi a cikin harami ba kamar laifi bane a wajen harami. Makka wanda yayi nufin sako a Sayyidina Umar yana cewa yayi laifi a cikin a wani waje sau 70 yafi sauki a gare shi bisa yayi laifi sau 1 a cikin Makka, saboda wuri wato laifi yana girmama a wajen Allah da alfarmar bigire ko alfarmar zamani, kamar yadda ayyuka suke girmama a wajen Allah a rubanya su da alfarmar wuri ko alfarmar zamani. To waɗannan watanni guda hudu masu alfarma suna da tsan matsayi a wajen Allah da ya wajaba mutum yayi tsantseni kada ya saba ma Allah a cikin su, shine ma'anar fala tadlimu fihinna anfusakum. Sannan Allah ya ce ku yaki mushrikai gabaki ɗaya kamar yadda suke yakan ku gabaki ɗaya. Waɗansu sun ce fala tadlimu fihinna anfusakum, sun fassara shi da cewar wannan ayar tana nuna kan cewar ba a yin yaki ko da yakin jihadi ne fi sabilillahi da Allah ya umarni da shi a cikin watanni masu alfarma. Saboda haka suka ce wannan ayar an shafe hukuncinta da abin da ya zo daga baya na cewa waqatilul mushrikina kaffatan, ku yaki mushrikai gabaki ɗaya, cewa a kowane lokaci. Amma abin da yake sahihi kamar yadda muhaqqiquna daga cikin masu tafsiri suka tabbatar shine wannan aya muhkama ce, ba a fara yin jihadi a cikin watanni masu alfarma sai dai idan su ne suka fara. Wala tuqatiluhum inda Allah madaukakin sarki ya ce fala tablimu fihinna anfusakum, kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma. To yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya hana wato yin yaki a cikin waɗannan watanni masu alfarma. Allah madaukakin sarki ya ce fa idan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'irallahi wala shahral haram, kada ku keta alfarmar alamomin addinin Allah, kada ku keta alfarmar watanni masu alfarma. Ash-shahrul haram ana nufin jinsin watanni masu alfarma, keta alfarmarsa shine ku yaki a ciki sai dai idan su ne suka fare ku. Dan haka waɗansu sun ce sun yi iradi anan, sun kawo wani abu suka ce to kun ce kada a yaki a cikin wata mai alfarma. Amma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 8 bayan hijira ya sanya takunkumi ga mutanen Ta'if, domin yayin da Hawazin suka dare sai suka gudu suka shiga cikin wato shinge da ganuwa ta garin Ta'if, suka katangange kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana 40 ya sanya musu takunkumi ba shiga ba fita, har wato aka rinkai musu jifa da ruwan da dutse da wato konannen dutse aka rinka jefa musu domin a rusa ganuwar tasu a kai musu hari. Suka ce ai to gashi wannan ya afku ne a cikin watan Dhulqa'ida, kuma wannan yana daga cikin jinsin kai yaki, jinsin yaki, saboda haka Dhulqa'ida ko wata ne mai alfarma. Saboda haka sai za mu hada wannan da cewar kada ake ta alfarmar wata mai alfarma da yin yaki da kuma yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Dhulqa'ida. To yanda malamai suka jami suka ce babu sabani tsakanin wannan, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam Hawazin su suka fare shi da yaki, kuma da suka fare shi da yakin a cikin watan Shawwal ya kai musu yaki, da ya yake su suka gudu suka shiga cikin Ta'if. Saboda haka ya danganta yakin nasa har ya zuwa ga Ta'if, da sanya musu takunkumi wanda ya fara takunkumin ne a cikin watan Shawwal har ya shiga cikin watan Dhulqa'ida. To da watan Dhulqa'ida ya zo ba zai abinda yake an hana fararsa ba kamar abinda ake an hana a cigaba da yinsa bane. Akwai kuma shawahid kamar yadda Ibn Kathir ya ce a cikin shari'a na irin wannan da yawa, kamar yadda ake cewar abinda yake an haramta shi istiqlalan ba kamar abinda aka haramta shi taba'an bane. Kamar alal misali an hana wato kayi cinikin dukiyar bawa sai dai mithlan bi mithl, amma idan ka zo sayan bawa ya halatta ka sai dukiyar wannan bawan tare da shi bawan taba'an, ba tare da kai an yi mithliya a nan wajen ba, saboda ya zo taba'an ba istiqlalan ba. To haka zalika wannan suka ce ya zo ne a biye ba shi ne asali ba, asali an haramta a fara ne, saboda haka sahihiyar magana ta malamai shine ba a fara yaki a cikin wata mai alfarma, amma idan kafirai suka faru musulmi da yaki a cikin wata mai alfarma sai su mayar da hari gare su, ko kuma suna yaki da su a cikin wata wanda yake ba mai alfarma ba, yakin bai tike ba bai kare ba har sai wata mai alfarma, to nan sai su shiga ciki, domin ba zai yi an fara yaki ba ce to wata mai alfarma ya zo za mu daina yaki a tsaya, tunda a wata mai alfarma ya zo su kuma zo su ta karkashe mu su ce mana barna saboda an ce wata mai alfarma ya zo, a wannan bai dace da hikima ba, saboda haka za a yi yakin koda wata mai alfarma ya shiga ciki. Sannan Allah ta'ala ya karfafa cewa yana tare da musulmi su yaƙi mushrikai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙar su gabaki ɗaya, su sani cewa Allah yana tare da masu tsoron Allah. Allah yana tare da masu tsoron Allah ma'ana wanda suke kiyaye dokokin Allah hatta wajen yaƙinsu suna kiyaye dokokin Allah, to sai su kasance Allah yana tare da su. Amma yayin da suna yin yaƙi kuma suna saba dokokin Allah, to nan Allah baya tare da su. Ko suna yin yaƙi yayin da suke yaƙi kuma suna wani aikin sabo, nan Allah baya tare da su. Na'am. Sannan Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, ku sani cewa lallai annasi'u jinkirta wata mai alfarma domin a cire a canza hukuncin Allah a gare shi, wannan wani ƙari ne a cikin aikin kafirci, wato daga cikin jinsin aikin kafircin da kafirai suke yi akwai annasi'u, ƙari a cikin kafircinsu. Kafirci ne domin ya kunshi halatta abinda Allah ya haramta. Wata mai alfarma ma'anar alfarmasa Allah ya haramta shi, halatta shi halatta abinda Allah ya haramta ne. Wata wanda yake ba mai alfarma ba wata na hillu, amma yadda shi wata mai alfarma yin shari'a ce, yin doka ce, wato yin doka ka bama abinda ba shi da alfarma alfarma, abinda kuma yake da alfarma ka cire masa alfarmarsa, wannan ka ɗauki rigar wato allanta ka sanya ma kanka ne, abinda Allah ne kadai yake yi kai ma ka yi. Shi yasa sai Allah ya ce ziyadatun fil kufur, kari ne a cikin kafirci. Yudhallu bihi alladhina kafaru, da aka batar da kafirai da shi, ma'ana wanda suka faru wannan nasi'u din su ne suka batar da kafirai, suka canza musu addinin Allah, suka canza musu addinin Allah, su ne waɗanda ake cewa banu fuqayn. Banu fuqayn wanda suke cikin wannan su ne farkon wanda suka fara yin wannan nasi'u din, yayin da suke kai kukan cewar wata hudu ba a kai hari yayi musu tsawo, sai suka ce to zamu muku maganin abu. To daga cikin farkon wanda ya so mai yin wannan sai ya zo ranar a cikin ayyamu mina, sai ce zan yi hukunci, fala u'abu wala ujab, kada a aibata ni kada a yi min raddi, ya san abin da zai yi ƙarya ne, amma kuma kada a aibata shi kada a yi masa raddi. Fala u'abu wala ujab, sannan sai ya ce muharram na wannan shekarar an mai da shi safar, saboda haka wannan muharram din ba muharram bane safar ne, sai ya zamanto safar guda biyu ake da shi a shekara, wanda wannan zai yi tasiri wajen lissafi har sai ya zamanto an yi Dhulhijja maimakon ai hajji a cikin Dhulhijja an zo ana yin hajji a cikin Dhulqa'ida, saboda wannan jinkirin da aka yi a cikin watannin shekara domin a jinkirta wata mai alfarma. To Allah ta'ala ya ce su waye suka batar da kafirai da wannan, su ne waɗannan da suke biyayya a gare su a cikin jahiliya banu fuqayn, wanda kuma wannan abin ya biyo silsila har wanda ya zo na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne Auf ibn Malik al-Kinani wanda yake yin wannan nasihu din. To a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi hajji shekara ta goma, sai ya faɗa a cikin hadisi sahihi yana cikin Bukhari, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, zamani ya juya ya kewayo ya dawo hai'arsa kamar ran da Allah ya halicci sama da ƙasa. Ran da Allah ya halicci sama da ƙasa shine yace ya sanya takdiri wata 12 ne ko, minha arba'atun hurum, to nasi'u ta canza shi, al'adar jahiliya ta rikita lissafi, saboda haka wata kila hajjin da ake yi Dhulqa'id ba a cikin 9 ga watan Dhulhijja ake tsayawa Arfa ba saboda annasi'u. To amma a zanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayawa Arfa ranar 9 ga watan Muharram, 9 ga watan Dhulhijja ce haqiqatan ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dawo masa da haji wato kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ya tsarkake haji ya dawo da shi irin hajjin annabi Ibrahim, haka ya tsarkake ranaku ya dawo da ranar aikin hajjin irin ran da ya halicce ta yawma khalaqa as-samawati wal ard, yayi arfa din a ranar 9 ga watan Zulhijja na hakika sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata annasihu aka dena nasihu saboda haka daga ranan yace shahara idin la yanqusan watanni biyu na idi ba sa nukusa ramadan wa Zulhijja ramadan da Zulhijja ba sa nukusa ne saboda haka koda an yi kuskure wajen ganin wata hukuncin Allah na nan abin bai canza ba saboda haka da mutun zai je ya ga Zulhijja ga ran da ya fito alal misali ya fito alisafin sa ya kamata ai tsayuwa arfa ranar juma'a amma imamul muslimi yace ran asabar za a yi tsayuwan arfa sai je ya tsaya arfa ranar juma'a ba shi da haji sai ya zo ya tsaya tare da liman to tayu yace to ai wannan ba shi danni na ga wata iri-iri su ko basu gani ba saboda haka sai wanda suka maimakon ta zaman toran tara ran goma sai to wannan a wajen Allah ba ni kusan bane tana ita ce a wajen Allah din ita ce hakikatan a wajen Allah tunda an bi dokoki na shari'a na tabbatar da ganin wata shi yasa wannan shine hikimar shahara idin la yanqusan saboda haka wanda suke bin shi yasa ne ko mutum shine ya ga wata da kansa ya tsaya ya bi abin da jama'a suka ce al-yawm al-fitr yawma yufṭiru an-nas wal-adhha yawma yudhahhi an-nas was-sawm yawma yasūmu an-nas shine a wajen Allah yanda yake a wajen Allah haka yake saboda haka kada ka ce lailatul qadr wata kila an ce garan da aka ga wata saboda haka ya za a yi ta zaman to lailatul qadr a haƙina wata kila ba ita ce ainihin ranar lailatul qadr din ba wata kila ma an ce a wucri ne wata kila ta faɗo a cikin shafa'i yanda musulmi suka gani suka ce yau shine wata haka yake a wajen Allah ba zai yi nukusan ba nasihu ita ce ta bata Allah madaukakin sarki ya bata wannan yace a wannan yana daga cikin karin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru Allah yace yuhillunahu aman bayani ne na nasihu suna halatta shi a wata shekara ma'ana su halatta wata mai alfarma a wata shekara watan muharram a mayar da shi safar wa yuharrimunahu aman a wata shekara kuma su bar shi a matsayin haramtaccen sa liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su dace da abinda liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su dace da adadin abinda Allah ya haramta su ce ai ba dai wata hudu ne masu alfarma ba to mun sanya su ai masu alfarma sai dai maimakon wannan shekarar wata hudu da muka mai da shi wata uku mun rama masa a shekara mai zuwa fa yuhillu ma harrama Allah sai su halatta abinda Allah ya haramta zuyyina lahum su'u a'malihim Allah yace an kawata musu mummunan aikin su waye ya kawata musu mummunan aikin nasu shaytan haka shaytan dama yake makafirai dukkan abinda kafirai suke yi na jahiliya da bashi da kan gado bashi da hikima sai ka ji sun ce ai haka iyaye da kakanni ake yi ai haka ake yi wato ai alfahari da abinda iyaye da kakanni suke yi yana daga cikin wannan kawatawan na shaytan da ganin kan cewa wannan shine hujja an yi amfani da wannan domin ai raddin koyarwan manzanni wanda yake wannan dinya daga cikin batil zuyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi alqaumal kafirin Allah baya shiryar mutane waɗanda suke kafirai sawa'un kafircin su irin na nasi'u ne kafircin su na wato shirka ne a cikin hakimiyya kai shirka a cikin haƙƙin kafa shari'a ka ba mu wani haƙƙin ya kafa maka doka ya halatta maka abinda Allah ya haramta maka abinda Allah ya halatta ko shirka ce na a cikin uluhiyyar Allah ka ba mu wani wanda ba Allah ba haƙƙin a bauta masa kamar yadda ake bauta ma Allah kamar yadda waɗanda suka ce Annabi Isa dan Allah ne idan za su yi addu'a sai su yi addu'a da Annabi Isa sai su fara da sunan Annabi Isa su kare da sunan Annabi Isa in sun yi addu'ar su ce Allah kai mana kaza ta hanyar da sunan Annabi Isa Ubangiji kowannan shirka ce nau'i ne na kafirci duk Allah baya shiryar da su maimakon Allah madaukakin sarki bai ce Allah baya shiryar da waɗannan masu nasi'u din ba sai kawai Allah ya ce Allah baya shiryar da kafirai wato jinsin kafirai gabaki daya ba sa dacewa da shari'ar Allah wanda da zaka bibiyi irin batan da kafirai a suke ciki zaka rubuta littafi akan wannan kamar waɗanda malamanmu da suka rubuta littafin al-ilan bi mahasinil islam sanarwa akan kyawawan abubuwan da ke cikin addinin musulunci daga cikin abin da suke ba wani abu mukarara suke da abin da kafirci yake wannan zai bayyana maka ma'anar wannan Allah baya shiryar da mutane kafirai in ka tsaya ka duba al'adun kafirai wanda yake sanin wannan yana daga cikin hikima ku nemi sanin irin waɗannan ku ga irin abubuwa waɗanda suke na addinin kafirci wanda ya saba ma fitra ya saba ma hankali ya saba ma abubuwan da ke cikin addinin musulunci sai ku san gaskiyar abin da Allah ya faɗa na cewa Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيمان ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ميكي غريكو إذن أكتشي موكو كبتا كزابرا كبتا دومن أوكك الدين الله اثاقلتم إلى الأرض سيكو نويايا غكسا وتكو نويم كتا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة توشن كنا يرداني كأمن شدر أيوة الدنيا أما يمكو الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل تو جن دادن رايو الدنيا دنگمي دا لاهرة بزمن توبا فاچي أبتان كنكني إلا تنفرو تو إدن با كفتا با كمفتا أو إدن با كفتا با كن يأي كمفتا يا إن دا أكا أمرشيو كفزابرا كفتا دومي يأي دومن كارا الدين الله يؤذبكم عذابا أليما تو الله زي مكو عذابا ميردتي ويستبدل قوما غيركم ya musanya waɗansu mutane maimakonku ba ku ba waɗansu mutane daban ba ku ba waɗanda su za su taimaki annabinsa su taimaki annabar su taimaki addinin musulunci wala tadurruhu shay'a ko ba za ku cuce shi da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne bisa komai wanda daga ciki shine ya tafi da ku ya musanya ku da waɗansu zamanto su ne masu imani masu taimakon addinin Allah domin mutanen gabaki ɗaya halitta gabaki ɗaya na Allah ne wannan kamar shimfiɗa ce na abin da zai zo a sauran surar na abin da ya faru lokacin yakin Tabuk wanda ake ce mata wato Ghazwatul Usra yakin wahala yaki ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa tafiya mai nisa ta mata ba tsakanin Madina da Tabuk ko a yanzu tafiyar kilomita 700 ne daga Madina zuwa Tabuk kilomita 700 a hanyar mota ba hanyar da ba hanyar da sai an kauce ma dutse an kauce ma sahara da sauransu kun san tafi sau tafiyar shekara tafiyar a kilomita 700 sannan aka yi tafiyar cikin tsananin zafi lokacin da kab da za a yi girbi kun san Madina zafin ta daga ruwa yake lokacin da dabino ya taso nuna suna cewa zafin Madina ɗaya daga cikin hikimar Allah wajen zafin Madina ya tsanani shine dabino ya saurin nuna to lokacin nan dabino yana gab da nuna yayin da dabino ya nuna lokacin da za a ci shi rutab ake cire shi lokacin nan mutane suke marmari domin shi rutab ba ya iya ajiye shi shi yasa ma har aka halatta ayi araya wanda ba sa noma su zo su kawo nunan nan dabino ayi kiyasi a ce wannan nono kaza na wannan dabinon zai yi daidai da wasu kibiyar yace zuwa kadarin wasu kibiyar domin ba a cinikin busasshen dabino da danyen dabino mu zabana ci to amma sai aka yi rufsa da al'araya domin me saboda sha'awar mutanen Madina da su ci don wannan sabon dabino din to ana gab da cin sabon dabino gab da girbi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi da fita yakin Tabuk saboda haka duk dalilin rashin fita ya hadu ko ba haka ba me gona yana ganin lokacin girbi ya zo in ya tafi kila ba wanda zai kula da dukiyarsa me sha'awar cin sabon abinci wanda kowa yana so lokaci yayi abincin dadi mutanen Madina da dabino ka duba da an kawo yaro wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki idan ya tauna dabinon ya sa a bakinsa sai yaron ka ga yana ci dan gidan Abu Talha al-Ansari dan Ummu Sulaim dan ana sa masa dabinon sai ya kama tantansa yace undur hubbul ansar li tamr ka duba ga san ansar ga dabino a cikin jinin su yake to da wannan san nasu na dabino a ce su tsallake su tafi ga doguwar tafiya ga rashin isasshen guzuri dan mutum goma suna hawa mi guda daya babu isasshen kuɗi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu sun zo ka ba mu abin da zamu hawo ya rasulullahi ce la ajidu ma ahmilukum alaihi ba ni da abin da zan tura ku su juya baya suna kuka cewa ba abin da za su yi guzuri da shi su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk dalili na ajinoyin fita ya hadu a lokacin yakin tabuk saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya bude dan daga nan zuwa kusan karshen surar da akan yakin tabuk ne wanda ita ce ta bambanta ta nuna bambanci tsakanin mu'mine na gaskiya da munafikai kuma ta nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mu'amala da munafikai yayi mu'amala da musulmi masu gaskiya kuma a cikin wannan ta karantar da mu yanda musulmi za su yi mu'amala da waɗanda suke sun sari gassu amma ba in cikin su bane to Allah ya yi shimfiɗa da wannan wa'azi na inkari me yake gare ku wato ku daina idan an kira ku ku zabura ku fita fi sabilillah ku daina nauyi ya zuwa ga duniya athaqaltum ila al-ard kun yi nauyi ya zuwa ga duniya wato kun dan fare ba ku so ku fita domin menene duniya da kuke nauyi ya zuwa gare ta abinda kuke da shi na dukiya da jin dadin zaman gida da shan ruwan sanyi da kin wahala da samun bacci akan gado a miƙe da zama cikin sanyi da cin abinci mai dadi duk shine wannan abinda kuke fifita shine ifsaqaltum ila al-ard domin duniya daga cikin jumlar abinda kasa duniya ta kunsa mata yaya kudi abinci mai dadi dabbobi abin sha mai dadi mai sanyi shine dai dadin duniya duk abinda yake da shi kenan to shine yace ifsaqaltum aita asali tafaqaltum ne sai aka yi idgami aka shigar da ta cikin fa aka ce ifsaqaltum kun nauye yadda kawo kanku ya zuwa ga kasa wannan kuma ƙarin wato wazini ne da cewa wato kamar nauyin ku ne kuke sanya ma kanku ku yi nauyin wato kun dan fare ba ku so ku tashi ku bambaro kanku ku tafi shine Allah ta'ala ya ce wannan ai jinsin yadda da rayuwar duniya ne akan lahira domin da aka ce ku fita za ku fita ne domin amfanin lahira domin ladan ku a lahira yake amma yayin da kuka yi nauyi kun nuna kun fi son duniya akan lahira shi yasa sai Allah ya ce araditum bil hayati dunya min al akhirah kun yadda da rayuwar duniya ne akan lahira wannan istifham ne na inkari ai ku ba masu wannan bane ku ne aka nuna muku wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi bisa duniya wa abqa tafi dawama ku aka karanta mu wannan saboda haka bai kamata ku yadda rayuwar duniya akan rayuwar lahira ba to sai Allah ya kara musu da cewa to in har haka ne to ku sani fa cewa jin dadin duniya in aka kwatanta ta da lahira ba ta zamanto ba sai kadan wannan magana ce daga Allah wanda ya halicci sama da kasa ya halicci duniya ya halicci lahira shine yace jin dadin ta in aka kwatanta ta da lahira bai zamanto ba sai kadan gayar jin dadin duniya kai shekara 60 da yan kai bayan shekara 60 abinda duk ake jin dadi da shi a duniya kai baka jin dadi hatta abinci baka jin dadin sa akwai wani bawan Allah mai babban bankin da yafi komai girma a Saudiya National Commercial Bank lokacin da sarkin Saudiya kafin wannan sarki Fahad Allah ya ji kansa yake sarki abokin sa ne yana da kuɗi macika amma shi Allah ya yi shi duk dukiyar tasa ba abin da yake iya ci sai gurasa gurasa ba ta fulawa ba gurasa ta alkama abin da zai iya ci kenan a rayuwarsa zai tara mutane a yi liyafa a yanka raguna da dukkan nau'i na abinci da naman raƙumi da naman rago da naman saniya da naman kifi da na kaji da na 'yan shila duk abuje a gaban mutane da nau'in abinci daban-daban da na ingila ne da na turawa da na larabawa da na indiya da na afghanistan duk a kawo ya gayyaci mutane su zo suna ci yana kallon su kawai yana ganin ayar Allah ba zai iya ba sai wannan gurasar ita kawai zai iya ci amma ku da wata ƙila lokacin da yake da lafiyarsa idan aka kawo masaka wannan abincin sai dai ce iya ture ni ci zai yi har ya ce iya ture amma yanzu gashi ba zai iya ba saboda haka mai duniyar ta kunsa shekara 60 kawai alhali tsayuwar da za a yi ta hisabi kawai za a yi tsayuwar hisabi ce a rana wadda take shekara 50 a shekara rana ce ɗaya amma mai gidarin tsawon da shekara 50 na tsayuwar hisabi kawai shi yasa idan an tashi mutane za su ce kam labistum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm ai zaman da muka yi wuni ne kawai ko
ko rabin wuni ma duk zaman da mutum yayi a rayuwar duniya da zaman da yayi a cikin kabari yana jiran ra'ira ta tashi in ya tashi aka tambaye shi zai ce labitna yawman aw ba'da yawm yini ne muka ko rabin yini ko ko sashin yini to shi yasa Allah yake gaya mana wannan to irin gaskiyar da alqur'ani yake gaya mana kenan domin shi ya shiga cikin zuciyarmu mu mu'amalar da ta dace dan haka yayin da waɗanda suka yi nauyi suka kifuta suka yi Allah ya ce wannan mu'amala bata kamace ku ba malakum wannan istifhami ne na inkari bata kamace ku ba da irin karaktar da ku da ake yi to sannan sai kuma Allah ya yi narko ya yi ban tsoro ya yi narko narko shine kace in baka in abin da zaka yi kenan to abu kaza zai same ka ko zan yi maka kaza ban tsoro ga wanda yake ka sai yana da ban tsoro shine tahdid Allah ya ce to illa tanfiru idan ba ku fita ba kun yi yaki domin taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam to sai muku azaba azaba mai radadi ya nakara azabar da nuna kan cewa kowace iri ce za ta iya zuwa waɗansu daga cikin malaman tafsir sun ce daga cikin jinsin wannan ce daga cikin kabilun larabawa da ke kewaye da madina domin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk su fita musulmin madina baki daya da kabilun larabawa da ke kewaye da madina yace duk aka kira su kan cewa su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine farkon yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da daular ruh to waɗansu daga cikin malaman tafsir sun ce daga cikin kabilun akwai wanda suka kifuta ga baki ɗayan su saboda ganin kan cewar suna kauna suna fatan girbi da sauransu shekarar wannan shekarar da ta zago ga baki ɗaya Allah ya hana musu ruwa ko dugo Allah ya haramta musu wannan malaman tafsiri ne suka faɗa Allahu a'lam suna kawo misalin na jinsin azabar mai radadi da Allah zai yi to amma wannan tahdidi ne wa'id ba lalle ya afku ba in Allah ya ban tsoro da abu ba lalle ya afku ba amma in Allah ya yi alkawari to wannan tabbas zai zo in Allah ya ce wanda ya kaza za a bashi ya yi masa kyakkyawan alkawari ya ce Allah ya karɓi tubansu ko Allah ya ba su aljanna to wa'adin Allah wannan tabbas ne amma wa'id wanda Allah ya ban tsoro ya ce wanda bai bar kaza ba to azaba Allah za ta same shi ba lalle ta samu ba domin wa'id yana daga cikin karincin Allah ya yafi saboda haka amma ya yi ban tsoro domin wanda suka san Allah su ji tsoronsa Allah zai muku azaba mai radadi kuma ya musan ya canza waɗansu mutane da ku ba ku ba daban domin shi imani ai kyauta ce daga Allah da ya ba ku ba wai wannan baku din da yayi na imani kamar kuna wato za ku yi alfahari ga Allah ne ba kan cewa mu da muke mu ne ma muke taimakon addinin Allah mu ne ma idan yo ba shikenan ba sai mu tafi mu kyale shi waye zai zo ya taimake shi waye zai zo ya salla a masallacin kamar in an zo ana taimakon wato Allah ake yi ma balantana har a goranta ma Allah Allah shine ya baku imani kamar yanda ya baku imani sai ya kawo da ku ya kawo waɗansu ya ba su imani dan haka duk wanda yake takama cewa shine mai yi ma addinin Allah wani abu to babu lokaci da Allah zai iya kawar da shi ya daina Allah madaukakin sarki ya sanya ya bashi ya hana masa wannan tawfiqin ya kawo waɗansu wanda su ne za su taimaki addinin Allah kada ka taba yi magoran kada ka taba goranta ma Allah balillahu yamunnu alaikum Allah shine mai yi muku gori to shi yasa Allah yayi wannan tahdidin Allah sai ya musanya ku ya kawo waɗansu su taimaki addinin sa wanda yake nuna kan cewa addinin Allah shine al-mansur shine addini wanda nasara ke tare da shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-mansur ko da wanda shi ko babu wani tare da shi idan waɗanda suke tare da shi sun ƙi su taimake shi sai Allah ya kawo da su ya kawo waɗansu su taimake shi sannan Allah ya ce kuma wannan ba zai cuce shi da komai ba domin shi shine al-ghani wanda ba abin da yake cutarsa ba abin da yake amfaninsa kuma Allah mai iko ne bisa komai to zamu tashi daga zamu tsaya anan insha Allah kamar yadda muka ce wannan ita ce mukaddimar wannan babban yaki na yakin Tabuk wanda akwai darussa masu yawa wanda darasi na farko wanda wannan ya nuna mana shine wannan sanin cewa lahira ita tafi cancanta gare mu ita tafi soyuwa a gare mu ita tafi alheri a gare mu bisa duniya saboda haka kada mu dan fare zuwa ga duniya mu ki taimakon addinin Allah kuma addinin Allah sai da sadaukar da kai Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu yin kokari wajen taimakon addinin Allah kafin mu tashi akwai bayanin sanar da lokutan karatu da ake sawa a kafafen yaɗa labarai domin mutane su sani kuma domin mu yi addu'a ga waɗanda suka ɗauki nauyin sanar da yaɗa wannan karatu akwai a Sunna TV a talabijin Sunna ana sanyawa daga karfe 10:11 na safe zuwa karfe 12:30 na rana awa ɗaya
rahama radio su ma a wannan lokaci ake sawa daga karfe 11 na safe zuwa 12 na rana sannan sai freedom daga karfe 7 da rabi na safe zuwa 8 na safe rabin awa sannan sai sannan pyramid daga karfe 12 zuwa karfe 1 daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 na rana sannan ARTV gidan talabijin na Malam Abubakar Rimi Allah ya ji kansa daga karfe 5 na yamma zuwa karfe 6 na yamma kuma kamar yanda shi ma ana kama shi a FM CTV ana kama ta a FM sannan kuma a kullun ana sauke karatun domin wanda suke so su sauke shi ta internet a Dawa Nigeria kamar yanda barama mun sanar Dawa Nigeria an san ana sanya karatu wanda suke wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi da kuma tariqil huda shi ma duran da aka karatu ana sanyawa wanda suke wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi da wanda suke so su saukar ya zuwa ga wayoyin su da memory card da sauran su da kuma wanda suke a waje waɗanda suke so su bibi wannan karatu duk a iya sanar da su waɗanda suke da suke yawan shiga Facebook da Twitter sa iya aika wannan domin waɗanda suke so su amfana kuma wanda suke wannan nauyi wanda suka dauki wannan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi kyakkyawar sadaka ita ce sadakar da amfanin ta yake zuwa ga wani sadakar yada ilimi Allah madaukakin sarki ya sanya a mizanin su ya sanya musu albarka a cikin dukiyar su mu ma Allah ya bamu wannan albarka baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.